de VOA Afrique.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan hantsin na ranar Alhamis 6 ga watan Yuli na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa duba da irin rikice-rikicen da ke faruwa a yankin arewacin Najeriya musamman arewa ta tsakiya. Shugabannin al'umma da na kungiyoyi sun yi bayani akan yadda suke gani za a iya magance matsalar tsaro a yankin musamman a jihohin Plateau, Nasarawa da Benue. Kamar kowace ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Sulaiman Muna Barma ya shirya zai kuma gabatar. Bayan haka za kuma mu kawo muku sharhin jaridan kasar Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Masauraro assalamu alaikum, barkanku da hanci ga labaran duniya. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta fito da wani takardar sammaci da a baya bata fito da shi ba da ta gabatar da bara domin samun damar binciken gidan tsohon shugaban kasar Donald Trump da ke Florida a game da wasu takardun sirri na gwamnati. A can baya an fito da muhimman takardun a bainar jama'a, to sai dai kuma kafafen watsa labarai da suka hada da kafafen kamfanin dillancin labarai na AP sun matsa lamba a kara fito da sauran takardun bisa tuhumar Trump da hadimin shi Walt Nota da aka yi a watan da ya gabata da aikata laifuka 38 masu alaka da kin baiwa masu shari'a muhimman takardun sirri na gwamnati wanda ya boye a gidan shi na Mar-a-Lago. A ranar 3 ga watan Yuni shekara ta 2022 da jami'an tsaro suka je yin bincike a gidan tsohon shugaban, an mika musu wani ambalin dauke da wasu takardu 38, sannan kuma aka sanar da su cewa an binciko duk takardun kamar yadda aka bukaci a yi, kuma an bincike gidan baki daya kana babu ragowar takardu cikin gidan. Sai dai kuma masu bincike sun yi amanna cewa akwai dalilan da za su sa su gaskata cewa ba hakan ne ya faru ba, bisa la'akari da yadda aka sauya wasu, wato da aka sauya akwatuna wurin ajiya kamar yadda suka gani a wani faifayen bidiyo cewa akwai wasu takardun cikin gidan. A cikin wannan makon ne dangantaka tsakanin China da Pakistan a fannin tattalin arziki zai cika shekaru 10, wanda ya samu a sanadiyar shirin Beijing na fadada dangantaka da duniya, wato shirinta na Global Belt and Road Initiative. Sai dai kuma yayin da hadarin yiwuwar ta'addanci ga 'yan kasar China yake dada ta'azzara a kasar da ke kudancin Asia, da kuma bambance-bambance game da tsarin biyan bashi yana neman yiwa dangantaka tasu wadda ta shafi ci gaba da kuma abubuwan more rayuwa tarnaki, a cewar jami'ai da masu sa ido. Shirin da ya lakume biliyoyin dala wanda ake kira da China Pakistan Economic Corridor ko kuma CPEC da aka kaddamar da shi shekara ta 2013, kana cikin wani dan lokaci aka tsawaita wa'adin shi wanda ake sa ran zai sauya Pakistan ta koma cibiyar haɗin kan tattalin arzikin yankin. Wannan zuba jarin ya taimaka wa Islamabad inganta sashen sufurinta mai rauni da sashen samar da wutar lantarki. Kana ya taimaka wajen samar da hanyoyin kasuwanci da zai haɗa yankunan yankin yammacin China da tashar ruwan Gwadar da ke tekun Larabawa. Jama'ai a kasashen sun ce a dalilin CPEC, China ta zuba jarin tsabar kuɗi dalar Amurka biliyan 22, wanda ake sa ran zai haura zuwa biliyan 62 zuwa shekara ta 2030, lokacin da ake sa ran an kammala dukkanin ayyukan na CPEC har ma da wani gini na masana'antu daban-daban. Mazauna sansanin 'yan gudun hijira na Janina da ke gabar tekun Maliya da aka mamaye sun fara komawa matsugunansu bayan da dakarun Isra'ila suka kwashe kwanaki 2 suna kai musu tsumame, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar 'yan Filistinu 13 da sojan Isra'ila 1. Duk da cewa Isra'ila ta janye dakarunta, sun ce za su sake kai samame har idan buƙatar yin hakan ya taso don kawar da ta'addanci. Jami'an lafiyan Filistinu sun zargi Isra'ila da kai hare-hare akan asibitoci a lokacin samaman. kungiyar Refugees International da ke bibiyar al'amuran yan gudun hijira da sauran kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga bangarorin sojin Isra'ila da kungiyoyin mayakan Filistino su gaggauta tsagaita rura wutar tashin hankali da kuma kaiwa fararen hula harare. To ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotannin mu. Yankin arewa ta tsakiyar Najeriya na daga cikin yankunan kasar da ke fama da rikice-rikicen kabilanci da na 'yan bindiga. Shugabannin al'umma da sauran masu ruwa da tsaki sun bayyana irin yadda lamarin ya shafi yankin da kuma matakan da suke gani ya kamata a ɗauka don magance matsalar. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani.
Hare-haren da ke aukuwa a yankuna daban-daban a jihohin Plateau, Nasarawa da Benue da a lokutan baya ake danganta su da rikicin makiyaya da manoma ko na kabilanci da addini. A cikin 'yan shekarun nan ya sauya fasali inda ya koma na ta'addanci, inda 'yan bindiga kan zo cikin dare su farma mutane suna bacci, su kashe na kashewa, su cinnawa gidaje wuta, su kwashe dabbobi da sauran dukiya ba tare da an san ko su wane ne ba. Ko me ke janyo irin waɗannan kashe-kashe? Daraktan ƙungiyar da ke samar da zaman lafiya da adalci wa Fulani a Najeriya, wato Fulbe Initiative for Peace and Justice in Nigeria, Yakubu Ibrahim Iro, ya ce,
"Mun kawo son zuciya, muka sa, muka kawo kuma son abun duniya muka sa, muka manta da Allah da ya halice mu wanda ya yarda mu zauna tare."
To da yake an dade ana wannan rikita-rikita ko da wani kabila ne a cikin nan arewa ta tsakiyar Najeriya, kana ga har yanzu ba su fahimci cewa a fitta wannan son zuciya da kake magana domin a samu ci gaba ba?
Wallahi na farko ya kamata mu yadda cewa Allah ya halice mu jinsi-jinsi kuma ya halice mu mu zauna tare. Yau idan kace kai ba za ka zauna da Fulani ne ba misali, ko kai ba za ka zauna da Birumba, ko ba za ka zauna da TV ba, to wannan shine farkon damuwan da muke samu a kasan mu gabaki daya. Idan muka yadda cewa wannan kasan namu ne gabaki daya za mu zauna mu ci arziki mu bar arziki, to wannan ina ga shine abin da ya kamata mu sa zuciyar mu akai, to shine zai ba mu solution ne da zamu zauna tare a kasan nan.
Shekarun baya ba mu san irin wayannan rikicin ba, waɗanne ci baya aka samu musamman a nan arewa ta tsakiyar Najeriya?
Zainab, ko ba kome talauci ne a kasa. Arewa ta tsakiya mun san ta da kiwo da kuma noma, kuma duk duniya yau babu abin da yake kawo ci gaba irin kiwo da noma, sai muka dawo mu din da masu kiwon da masu noman ana fada ina za a samu ci gaba.
Shi ko basaraken gargajiya Ogomogus na yankin Jos da Bukur na iya Bunu yace suna zaton ana neman share su ne a doron kasa
domin ana tun karfin mutane, an ga mutane sun yi kima kawai a wuri a nema a kwace abu nasu domin environment namu ya fi kusan ko ta ina ni'imar zama, saboda haka kowa da yanzu ya zauna ba mu ce masa ya tashi ba, amma in zai karbi wuri musamman sace-sacen mutane da ake yi ba mu da abin da za mu yi. Shine kawai dalilin da ya sa muna kukan cewa gwamnati ta sa ido, duk wanda yake ganin cewa ya zo wuri zai zauna, in ya ji dadin zama ya zauna, in bai ji dadi ba ma ya tafi. Mu ba mansurowa ba, ko gonakin mu ma za mu bayar a yi aiki akai. Muna so da kurun a kyale mu a zo mu zauna tare da waɗanda suka zo zama tare da mu su ga mutuncin mu, mu ma mu ga mutuncin su, idan za mu ga mutuncin juna wannan hakan ba zai faru ba.
Da yake kana basarake, me mutane ne al'umma ke cewa na ganin hanyoyi da za a samu wannan zaman lafiya?
Cewa a kira jama'a wanda abun ya dame shi da wanda ya dami wani a yi zama a guri daya. Idan aka zauna a guri daya ana magana akan cewa haka nan ne bai yi kyau ba, haka nan ne ya yi kyau ba. The situation wadda muke ciki yanzu ba wani ne ya zo ya ce maka wannan abu da kake yi ba kyau ka daina ba, a'a cin karfi kawai muke gani da suke. Mu kananan kabilu ne a wurin, kananan kabilu da muke da su kuma suna da yawan gaske. Muna da interest akan cewa idan za a zauna da mu a zo mu zauna, idan ba za a zauna da mu a rabu da mu.
To daga ƙarshe iyaya za a aurara wannan matsala?
Wannan muna neman gwamnati ta sa baki domin kowa wanda yake da yancinsa a bashi yancinsa, idan an ba kowa yancin sa ba wani ne zai tsaya ka gwamnati za su ce a wannan abun na wani ne a kuma ba wani abin da ke nashi a daina cin mutunci
to bayan jin karshen labaran duniya zamu kawo muku ci gaban rahoton Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
Yanayin zafin duniya a ranar Talata ya haura sosai inda ya kasance rana mafi zafi cikin shekaru 44 kuma ya yi a lokaci mai tsawo cikin wannan yanayi. A jiya Laraba kuma ya kai iya kasancewa rana na uku a jere da yanayin zafin duniya ya kai wani mataki mai yawa da ya haura mizanin ma'aunin zafi da aka saba da shi. Alƙaluma daga wani shirin yanayi reanalyzer na Jami'ar Maine ya nuna cewa alƙaluman sun zarta kima cikin watannin da aka kwashe ana gudanar da binciken a yankin arewa na Atlantic. Sannan kuma alƙaluman daskararren kankara ya yi ƙasa a Antarctica. Kana yanayin El Nino ya ƙara ƙarfi. Yanayin da aka samu rahoton matsanancin zafi da ya kai Fahrenheit 100 a ma'aunin zafin yanayi wato Celsius 37.8. Yanayin zafi a ranar Talata dai ya kai kimanin Fahrenheit 1.8. Wato hakan na nufin an samu ƙarin ma'aunin digiri 1 cif kenan. Wanda ya dara yanayin da ake samu a tsakanin shekarun 1979 zuwa shekara ta 2000 a matsakaicin ma'auni wanda tuni ya zarta na shekarun tsararraki na 20 zuwa na 19. A ƙarshe yayin da rikicin da aka kwashe mako guda ana yi a Faransa yake lafawa Majalisar Dinkin Duniya da wasu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga gwamnatin kasar Faransa ta yi wa dokar aikin ƴan sandan kasar garan Bawul kana ta daina nuna wariyar launin fata wannan kiraye-kirayen sun biyo bayan mummunar harbin da aka yi wa wani wato da wani dan sanda ya yi wa wani matashi mai shekaru 17 na Hel Marzouk a wajen babban birnin kasar Paris lamarin ya haifar da zanga-zangar da ya bazu a akalla biranen kasar Faransa 200 a cikin makon da ya gabata kungiyar Amnesty International ta fada cewa kashe Nahel wani misali ne na tasirin wariyar launin fata a gwamnati hukumomin Faransa sun mara wa ƴan sanda baya kana sun ce nuna wariyar launin fata ba al'adar su bace a cikin aiki waɗannan kalaman gwamnatin na Faransa sun janyo suka daga wasu da suke ganin cewa kalaman ba su dace ba kana babu wani tasirin da za su yi
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma zamu kawo muku karshen rahoto na musamman da ya duba matsalar tsaro a jihohin Arewa ta tsakiyar Najeriya inda shugabannin al'umma suka bayyana tasirin lamarin da kuma abin da ya kamata gwamnati ta yi. Ga Zainab Babaji.
Mr. Mark Amani, Sarkin Fada, yace sai in sarakuna da malaman addinai sun rike amanar aikin su kafin a samu mafita kan masifin da ke aukuwa a arewacin Najeriya.
Ba ma maganan arewa ta tsakiya kadai ba, al'umman arewacin Najeriya gaba ɗaya ma. Amma abin da ke faruwa shine mu ba mu san ma abin da za mu yi domin mu ci gajiyar abinda Allah ya shimfida mana shi a kasan nan ba kin san dai in kika duba nan da shekara 20-30 da suka wuce wallahi babu wanda ya fi mu jin daɗi hankali ya kwance yanzu gaba ɗaya ma yadda ake satan kaza a gudu shi aka ke satan dubbanin mutane kuma ba a wani wuri bane arewacin Najeriya shin yan arewa da aka san su da mutunci da martaba da sani ya kamata amma aka zo aka waye gari sai muka zama abin da muke yi kare ma ba zai iya ci ba menene damuwar mu na farko dai duk irin wadannan tabka-tabkan da muke yi wallahi idan aka tambaye mu wane ne ya samu ba ansa muna yi dan menene ba ansa menene rewar mu babu ansa shin to idan ka kashe wani gidajen mutane menene kai zaka samu mijin dadinka
wani ci baya aka samu tun lokacin da ake ta wannan rikita-rikitan
ni nake tabbatar miki maganar ma duk wanda zai baki number na ci bayan da arewacin Najeriya ta samu sai dai ya fada kawai abinda zai iya fadi
menene al'umma za su yi domin su samu mafita daga wannan rikita-rikitan
mafitan shine mu giya kan mu gaskiya sarakuna su fito su tabbatar da cewa ba salare ne ya kawo su wadannan kujeran ba amma aikin al'umma ne shugabannin addini kuma kada su nuna kwadayi na abun duniya kada su ji tsoron kowa kada su ji shakkan kowa musamman kamar sabon gwamnatin da muke da shi a Najeriya ina kira ga shetunumbu gaskiyar magana ya ga yadda kasan nan ta kasance mutane wahalan safu daban na rana daban na dare daban kuma idan har yana son Najeriya ta samu canji to gaskiyar magana duk wata agenda ta mugunta ta munafanci ta yaudara kawai ya nemi wadanda za su ba shi shawarwari masu ma'ana yadda kasan za ta samu zaman lafiya
Malam Sani Suleiman na kungiyar da ke wanzar da zaman lafiya ta Mexico yace magance matsalar tsaro yana bukatar a duba shi ta hanyoyi daban-daban ba karfin bindigar jami'an tsaro kadai ba
shi matsalar tsaro da wadannan rikice-rikice sai an kalle su ta fuskoki daban-daban na farko dai aikin jami'an tsaro kadai ta hanyar siya ma jami'an tsaro makamai kayan aiki zai taimaka amma ba shi kadai ne zai magance matsalar tsaro ba a kasa domin abubuwan da suke haddasa matsalan tsaron suna da yawa akwai abin da ake kira state security wato tsaro na kasa akwai abin da ake kira human security tsaro na mutane na al'umma akwai food security wani hali mutanen kasa suke ciki dangane da batun micro economy wato tattalin arziki na kasa na matakin iyali matakin al'umma yadda suke rayuwa suke hanyoyin samun abincinsu da kuma yadda suke iya biyan bukatun rayuwarsu tsadar rayuwa da makamantansu shi ma yana ɗaya daga cikin da ke iya shafan batun tsaro don haka dole su gwamnati ta yi hoɓɓasa ta ƙara himma gurin samar da tanade-tanaden da zai inganta wannan bangare na tsaro din zama walwalar al'umma jin daɗin rayuwarsu samun abincin su bukatun rayuwarsu an samu ingantuwa kuma an samu sauki na gudanar da rayuwa sannan shi kanshi aikin jami'an tsaro na kasa a kalli yaya yake gudana batu na corruption cin hanci da rashawa batu ne wanda ya shafi bangarori daban-daban kuma shi ma yana da tasiri akan batun tsaro da samar da ingantaccen tsaro yaya ake gudanar da kudade da ake tarar da hukumomin tsaro yaya ake amfani da su dole shi ma wani abu ne da ya kamata a inganta a tabbatar suna shiga inda ya kamata su shiga ana kyautata rayuwar jami'an tsaron da suke kasa can ba wai manyan hafshoshi ba sannan kayan aikin su da zama an inganta shi na zamani wanda zai tafi daidai da waɗanda suke barazana ga tsaron kasa da kuma masu aikata laifi
kungiyar kare haƙƙin al'umma ta kasa da kasa wato Global Rights tace akalla mutane 20,431 aka kashe a tsakanin shekara ta 2019 zuwa 2022 Adadin a cewar kungiyar ya hada da kisan da ƴan Boko Haram ta yi da fadace-fadacen kabilanci, hare-haren ƴan bindiga, kashe-kashe saboda siyasa da sauransu. Tun farko a jawabinsa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi alƙawarin baiwa ɓangaren tsaro fifiko ta hanyar ba da horo wa jami'an tsaro da samar da na'urorin da za su taimaka a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali don ci gaba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Agaita Zainab Babaji to yanzu kuma ga shirinmu na gaba
nakasa
ba kasawa ba
nakasa ba za ta damkatawa ba
jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa sunana Sulaiman Muni Barma makanta wani babban al'amari ne da ke tarnakiwa harkokin mutanen da suka tsinci kansu cikin irin wannan larura amma sannan a hankali an fara samun waɗanda ke dagewa don fitar da kansu daga cikin tawaya ta hanyar rungumar wata sana'a ko wani aikin yi. A ci gaba da zakulo na kasassun da ke bada gudunmuwa a ayyukan ci gaban al'umma, shirin na ƙasa ba kasawa ba ya gano wani makaho ɗan asalin jihar Kano da ke kanakanci a Abuja. A tantaunawarsa da wakilin muryar Amurka Awalu Salihu, bakon shirin na wannan mako ya yi takaitaccen bayani game da rayuwarsa.
To da farko sunana Murtala Abdullahi Shuaib, ni a fife ɗan Kano ne a cikin Gwangwazo a cikin birnin jihar Kano. Na girma a Kano, na koma Kudu, na yi karatu na primary school a Kudu, na dawo Kano. Daga nan baya primary school na ban ci gaba da karatu ba, sai na zunduma koya aiki kanikancin cikin 1988. To tun daga lokacin dai ina kai wannan sana'a da idanu na amince ido na guda ɗaya ne kuma ya riga lokaci yake gani. To zuwa a haka dai har na gama koya aiki nake ta zama da mai gidana. To da yau da kullun dai are rayuwa dai sai ido din dai fara kamuwa da cutan har ya dauke. Baya ido na ya tafi, na so in bar kanikancin cin zai bara, sai nace kai a ce babun na kashe sai sai kashe shi. Saboda haka bazan bar aikin nan ba, tunda zuciya na bata mutu ba, idanu na ne suka tafi. Gwaran ci gaba da sana'a ta. Ci yau shekara 1111 shekara 28 bana gani dugu, koda kadan ba bana buda nake gani. Kuma mutum ne da zaka rufe masa ido ka ce dauko abu kaza, kaga ba dauka zai iya yi ba, ba zai gani ba, ba zai iya zuwa ko ina ba, haka nake. Sannan kuma na da shekara yanzu 38 ina kanikanci.
Shekara nawa kai kana wannan kanikanci kafin ka samu wannan larura?
Shekara ina da shekara 7 a kanikanci kafin wannan larura ya same ni.
Daga waɗannan motoci ka fara gyara a kansu a lokacin da kafin ka samu wannan da kuma
zai? Kafin na samu wannan larura na shiga ta kanikanci matrun National Director of Employment NGE kenan, tun karkashin gwamnati. A lokacin na fara koyan aiki da Volvo, Toyota, Honda, sun wannan motocin ne da su na fara koyan aiki. Amma yanzu da iko Allah dai, in Allah ya da babu mota, in dai ne amfani da fetur ne, in dai da mai fetur yake aiki zai aiki a kanta. Amma in ka kawo min mota, in dai ne karamin mota dai, in dai da gas yake aiki ba zan aiki a injin din sa ba, amma kafa duk babu da ba zan aiki a jikin sa ba.
Yanzu idan an kawo maka gyara, taya kake gane matsalar dake damun mota?
Alhamdulillahi, idan ka kawo mun mota, idan abu da ya shafi kafa ne, wanda yake a kafa ba in bangare inji ne, wanda sai ka hawo mota za ka sani. Idan ka gaya mu zan ce mu tafi, zan zauna gefen ka kana tuki, in muka yi test din nan na ji zan gaya maka abu kaza ne. Idan bangaren inji ne kun ka tashi mota an ba shi wuta abu da yake akwai, zan ya fada, zan fada maka. Kuma in Allah ya dan sha Allah, abu da nace maka yana damu mota din nan, in aka kwance aka ciro shi za ta ran.
Wannan sana'a ta kanikanci ana ganin akan ce masu idan maya suka kare, kamar yadda wata waka aka yi na maganar direba. Gashi kai baka gani yanzu, amma kuma kana yi, waɗanne irin kalubale ka sha fuskanta kasancewar kai shekara da shekaru kana wannan aiki?
A gaskiya fi sabilillahi na fuskanci matsaloli da tsangama daban-daban, amma me ina mai godiya Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kani har yau. Akwai ayyuka wanda ina kan wallahi iya gagara masu ido ni ne za a kira ni ne zan yi shi, ba alfahari nake yi ba, ban iya ba, Allah shi ne wanda ya iya. Amma wallahi in ya gagara masu ido wani lokaci za a neme ni a ce mu aiki kaza ne ake so a yi, wallahi in dai na zo gurin in dai zan dora hannaye na a kai wannan aiki ɗin, insha Allah sai na yi shi. Na fuskanci kalubale a kan tsangama, ka zo za ka yi aiki, wani mai mota ya kawo aiki za ka yi mara aiki, ce a'a ba za ka yi mu aiki ba, bari wanda wani ya zo yi mu. Duk wannan kaga hakuri ne kawo ni har yau yasa ina aiki ɗin.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tattaunawa. Yanzu a madadin bakon shirin na kasa Murtala Abdullahi Shaibu dan asalin jihar Kano masaunin Abuja da wakilin muryar Amurka Awal Salihu ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma ga sharhin jaridan kasar Ghana.
Jaridar Daily Graphic da mu so masharhin jaridun na yau. Kuma babban labarin ta shine shugaban kasa ya kaddamar da wani aikin ruwa na euro miliyan 11.5 wa unguni 95 a cikin jihar Bauta. Jaridar ta ce shugaban kasa Nanadu Dankwa Akufo-Addo ya kaddamar da fuska na uku na aikin rabo ruwan gunduma wa unguni 95 a cikin adakulwa ya dake cikin jihar Bauta. Wannan tsarin rabon ruwa mai fuska biyar na kuɗi euro miliyan 11.5 zai amfanar da mutum 89,000. Ovidio Ajiban Bedu ya fada tsaka mai wuya. Attorney General shugaban masu rinjaye da kujeto sun su kansa game da kirar da yayi a janye shari'ar da ake na judge question. Jaridar The Chronicle ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce Attorney General ko Minister Shari'a Godfrey Bwadame ya sifatta jawaban da Dumahini Osagyefo Osidio Ajiman Bedu na biyu yayi cewar bai dace ba dangane da kirar da yayi a janye shari'an mugun aiki da ake zargin mamban majalisar da aka zaba shekaran jana Asinof James Jeci question kamar abin da yake ne jawabai irin haka za su iya lalata tsarin shari'a na kasar abin da zai iya jefa kasar cikin babban matsala. Attorney General din na amshi ne ga ɗan jarida a ranar Litini 3 ga watan Yuli shekara 2023 yayin da ya bayar da shawara irin waɗannan jawabai na lalata demokradiyyar kasa. An rantsar da Jesse Kosen a matsayin mamban majalisar dokoki na Asinof. Jaridar Daily Graphic wacce ita ce babban jarida na kasar nan ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce an rantsar da James Jesse Kosen a matsayin mamban majalisar dokoki na mazabar Asinof a cikin jihar Tsakiya yayin rantsuwan yin biyayya da kuma rantsuwar zama mamban majalisar dokoki. Wannan aiki ne da kakakin majalisar dokoki Alban Summan na Kingsford da Bagbin yayi a ranar Talata da safi. Sai kuma jaridar The Herald da ta ruwaito wannan labarin na Alan da Baumia sun fuskanci kwamitin na tantancewa a ranar Litini. Jaridar ta ce jami'iyar NPP mai mulki a ranar Litini 3 ga watan Yuli ta soma ainihin tantance waɗanda ke da borin jagorantar jami'i babban zaɓen shekara 2024 a matsayin 'yan takarar shugaban ƙasa. Waɗanda za a tantance sun haɗa da Alan Kojicir Mantin, Ohun Minister Trader da ɗan kasuwa Kwajifuku da kuma Dr. Mahmud Baumia mataimakin shugaban ƙasa na yanzu. A ranar wato ta kuma 4 ga watan Yuli tantancewar zai ci gaba da sauran 'yan takara sun kada da wato chairman Tenna Jeku, tsohon minista makamashi da kwamna aji Japan, tsohon babban magatakardar jami'iyyar na NPP da Kennedy Ohimi a Japan, mamban majalisar dokoki na Asin Central. Da wannan muka iso ƙarshen shirin jaridun na yau. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaici. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta fito da wani takardar samaci da abaya take bayyanawa wanda ta gabatar a bara domin samun damar binciken gidan tsohon shugaban kasar Donald Trump wanda ke Florida a game da wasu takardun sirri na gwamnati. A cikin wannan makon ne dangantaka tsakanin China da Pakistan a fannin tattalin arziki zai cika shekaru 10 wanda ya samo sanadiyar shirin Beijing na fadada dangantaka da duniya, wato shirinta na Global Belt and Road Initiative. To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Sai kuma can an jima da rana za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mu Bob. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.